الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 23 ga watan Zulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 21 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 7 daga cikin jeren jerin karatuttukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha واللفر الشيخ الإمام المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. إذن جماعة بسمان تابا حيا زمنا كراتوني أباب لكي بياني دنغني دا وصية لك آئدو جم وصية دا تشيور الدين المسلم تي ياحنا كي الظالمر وصية كوكما موغور وصية الدين المسلم تي بيدك تي كرأبا ونمغا جنك دا تكين آئنك كوماتنك ko kuma iyayenka ko kuma duk wani wanda ya cancanta gado ba. Sannan muka ji idan har mutun ya sake yayi ja'irar wasiya wanda ainihin wato a cikin ta akwai keta, to shari'ar musulunci za ta lalatar da wannan ainihin wato wasiyar. Mun ji wani dattijo da yazo rasuwa cikin mutanen ƙauye a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya ainihin samu bayan shi guda 6 waɗanda ake sa rai ya bari a gada sai ya yanta su. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji labarin haka sai ya ce, kash da mun san haka da ba mu mishi sallar gawa ba. Yanzu abin da ya aikata kenan, ƴaƴan shi suka ce eh. Annabi ya sa aka tattaro bayin nan, da aka tattaro su sai aka yi ƙuri'a akan su, sun 6 ne. 2 sai suka tabbata sun samu ƴanci, 4 kuma suka dawo cikin bauta. To kaga wannan in ba shari'ar musulunci ba, babu abin da zai iya wannan hukuncin. Domin a musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya ce abubuwa guda 3 gasken su gaske ne, wasan su wasa ne. Ma'ana ayo da gaske ne, idan aka yi su da gaske to da gaske din ne, idan aka yi su da wasa sun tabbata da gaske ne. Daga ciki akwai aure da sakin aure da kuma ƴantawa. Idan da wasa ka ce ka ba da ƴarka ga wani, da wasa amma kake yi, shikenan ta bayu. Idan da wasa ka ce wa matarka ka sake ta, da wasa ne, shikenan ta saku. Ba wasa a cikin aure, ba wasa a cikin saki. Idan da wasa ka ce ka ƴanta bawa, shikenan ya ƴantu. To waɗannan abubuwan guda 3 ga ɗaya daga ciki yau ya faru, kuma da gaske mai dukiyar ya ce ya ƴantar da su. Amma kuma kaga shari'ar musulunci, saboda akwai zalunci a ciki. Menene zalunci? Shine yana ƙoƙarin ya haramta wa ƴaƴan shi gadar wannan dukiyar ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kalmomin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi a cikin hadisin game da wannan dattijo sune abu ban tsoro. Da aka bashi labari sai ya ce awa fa'ala zalika, abin da ya aikata kenan, kun tabbatar ya aikata? Kace kwarai da gaske. Yace law alimna insha Allah ma sallaina alaihi, da a ce mun san haka da ba mu yi mishi sallah ba. Ma'anar wannan magana ita ce kamar Annabi yana nadama sallar gawa da yau wannan mutum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam sai ya ce as-saniya 10 mas'ala ta 12 walamma kana al-ghalibu ala kaseerin min an-nas fi hadha az-zaman al-ibtida' fi dinihim wala siyama fi ma yata'allaq bil janaiz كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
mana yace gaba ta 12 walamma kana al-ghalibu ala kaseerin min an-nas fi hadha az-zaman al-ibtida'u fi dinihim, yayin da ya zama yin bid'a a cikin addini shine ya galaba akan mutane da yawa a wannan zamani. Ma'ana bid'o'i sun mamaye addini da yawa, kuma bid'o'i sun mamaye addinin mafi yawancin mutane, wala siyama fi ma yata'allaq bil jana'iz, musamman al'amuran da suka shafi jana'iza. Daga cikin abubuwan da suka taimakawa bid'o'i suka yi karfi a jana'iza jama'a shine, na farko ba kullum ake yin harkar jana'iza ba, na biyu mafi yawancin harkokin jana'iza an danka su a hannun jahilai ne kadai saboda sun tsufa, sai a ce a samu tsofaffi su yi wankan gawa. A ina aka ce tsofaffi ne ke wankan gawa? Cewa aka yi masu ilimi su suke wankan gawa. A ƙarƙashin haka bai da ilimi gashi ya tsufa, kawai ana tunanin cewa abinda al'ada ne. Gaskiya ne da al'ada ce, to ba wanda ya fi dacewa irin tsoho don shi ya daɗe, shi ya ga abinda ake shekaru kaza da suka wuce. Amma wannan abu ne wanda waye ya san shi, wane ne kuma ya iya. To sa'an nan kuma ka san tuwa abin ba yau da gobe ake ba, hatta malamai da ɗaliban ilimin aka yi mutuwa wani lokacin rikicewa suke saboda ɗan abin da suka karanta ɗin da sun manta, tunda ba kullum ake ba. To shi yasa sai ga ana ta badan-badan. Wannan yana daga abin da ya taimakawa mutane jahiltar al'amura na jana'iza. A ƙarƙashin haka sai nake ganin cewa yana daga cikin wajibi littafi irin wannan ya zama gaba ɗaya ba a gama karatun shi, ma'ana da an gama ya kamata a samu a tafi wata anguwa a je ana sake maimaita shi, ana sakewa ana maimaita, saboda me? Saboda wannan jahilcin da ya yawa a cikin wannan fagen. Yace to yayin da ya zama dai galibin mutane a waɗannan zamuna bid'o'i sun mamaye cikin addininsu, musamman al'amuran da suke da alaka da jana'iza, sai yace to kana al-wajibu, abinda yake wajibi akan kowane musulmi, kana min al-wajibi an yusiya al-muslimu bi an yujahhaza, yana daga cikin wajibi musulmi yayi wasiya cewa a kimtsa gawar shi, wa yudfana, kuma a rufe gawar tashi ala sunna, a bisa yadda sunna ta ce. Ya zama wannan yana daga cikin wasiyarka cewa idan ka rasu a ainihin wato kimtsa ka, a kuma shirya ka a je a rufe ka a bisa yadda sunna ta ce, ka tabbatar ka yi wannan wasiyar amalan bi qawlihi ta'ala, saboda aiki da magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku mu'minai ku kiyaye kawunanku da iyalanku daga wuta, wa quduhan nas wal hijara, makamashin mutane, makamashin wannan wuta mutane ne da duwatsu, alaiha mala'ikatun ghilabun shidadu, wutar tana tattare da mala'iku masu tsananin fushi, la ya'suna Allah ma amarahum, ba sa saba Allah akan umarnin da ya basu, wa yaf'aluna ma yu'maruna, kuma suna aikata abinda Allah ya umarce su. Wannan ita ce aya ta 6 cikin suratu Tahrim. Ina za ka cire hujja a cikin wannan aya? Ka tsaya ka dubi ayar da kyau, cewa take kai kokarin ka kiyaye kanka da kuma iyalanka daga wuta. Idan aka yi maka kukan mutuwa, to za ka fara shan azaba tun daga kabari har lahira. To kaga yanzu me ya ja maka kukan mutuwa? Ai me ya ja maka azaba a kukan? To in ka san danginka suna da al'ada ta kukan mutuwa, to sai ka hana su. Kaga hana su din nan shine kana tsare kanka ne daga azabar wuta. Ko kun fahimta jama'a? To sa'an nan ka san cewa danginka masu yin abubuwa ne, ko jama'ar da kake tare da su suna aikata abubuwan da sa iya ja Allah ya fushi da kai, to kaga sai kai kokarin hana su. Hana su din nan shine yi musu wasiyya. Yasa yana daga cikin abu mai muhimmanci jama'a, idan musulmi ya rasu a tuno waccan magana da muka karanta a baya, da annabi ya ce duk mutumin da ya san cewa aƙalla zai kwana biyu a duniya ya marma zai rubuta wasiya ya zama tana karkashin matashin kanshi sai ya zama abincika me yayi wasiya da zarar ya rasu sai abincika to mecece wasiyar shi sai aga cewa ya ce kada ayi kaza ya ce kada ayi kaza sai aga duk inda wasiya take wanda kuskure ce to ba za a aiki da ita ba amma duk wasiyar da take daidai ce wajibi ne ai aiki da ita to kai kuma in ka tashi yin wasiya karka ce to kai dama ci rani ka zo in ka mutu a dauki gawar ka a koma da ita garinku kaga wannan wasiyar kuskure ce inda duk musulmi ya rasu nan ake rufe shi kasar da aka rufe ka ba ta da alaka ta cutar da kai ko ta amfanar da kai in ba kasar Makka ko kasar Madina ko kuma binnin Kudus ba waɗannan garuruka guda uku a duniya su ne suke da falala ta musamman ga wanda aka rufe shi a garin matakar musulmi ne saboda ya zo cikin Sahihul Bukhari a inda ainihin wato annabi Musa alaihi salatu wassalam ajali ya zo mishi gashi dab da shiga baitul maqdis sai ya buri ina ma da Allah ya bari ya shiga baitul maqdis sai zama ajalin ashe dama ba ya zo ne nan take ba sai aka jinkirta mai yana shiga cikin baitul maqdis sai ya fadi sai ya rasu shine sai Imam al-Bukhari ya kulla babi akan ina hukuncin mutumin da ya burin ya mutu a harami to daidai ne shine mawaki yake cewa Allah kai ni Madina in mutu can to inda dai ya kuskure da yace in mutu ba ni kada ba tare da manzon Allah a manzo Allah ya riga ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma yana da daraja a ce an rufe ka a Makka ko a Madina ko a binnin Kudus waɗannan su ne harami kadai a duniya bayan nan babu wani harami a duniya ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka na ka matukar ka san cewa akwai abubuwa da ake a anguwarku a jana'iza waɗanda ba daidai ba ko a gidanku ko danginka to wajibi ne kai marmaza kai wasiya cewa in ka rasu kar ai maka waɗannan abubuwa ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك فذلك صحابه منزل الله suke wasiya da cewa ai musu janaiza akan sunna wal athar anhum bima dhakarna kathira yace maganganun da aka samu daga sahabbai akan wannan wasiya da muka fadi ta cewa ai aiki da sunna wajen janaiza ko to maganganu da yawa aka samu daga sahabbai فلا باس من الاقتصار على بعضها ما لا يجي اما باب ليفي ادان تقيتا akan wasu daga ciki ma'ana sahabbai sun yawaita yin wasiya cewa ai musu jana'iza wadda ta dace da sunna ashe idan kai wasiya kai ma ai maka jana'iza wadda ta dace da sunna kai aiki ne da manhajin salaful umma manhajin khairul bariya tafarkin mutanen da suka fi kowa daraja amma fa abin da nake so ku tsaya da kyau anan waɗannan a zamanin su fa zamani ne daga cikin zamanin da yafi kowanne tsarki amma duk da haka suke umarni da a tsaya fa ai abin da yake daidai balle yanzu yadda duniyar ta rikice gaba daya ko kun fahimta jama'a alif na farko an samu an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas daga Amir dan Sa'd dan Abi Waqqas Allahu akbar kun ji dattijan sahabin nan da ran nan muke jin hadisin shi ya zo rasuwa ya ɗaya yake da ita a duniya tashi Allah ya raya shi har ya samu daga cikin ƴaƴa kuma an samu Amir ga Amir din yau har yana ruwaya hadisi so da dama a cikin hadisin annabi ya mai ishara da haka yace me ruwa Allah ya rayar da kai me ruwa wasu da yawa su amfana me ruwa ma kuma wasu da yawa su cutu da kai kuma ya rayu din har ya haifi wasu ƴaƴan banda ita Aisha din kuma ya rayu din da yawa sun amfana da shi domin shi ya kai addinin musulunci ƙasar Farisa da yawa wasu sun cutu da shi domin shi ya karya gwamnatin Kisra ya ainihin lugurguza duk wannan tsari nasu kaga su kuma ta bangaren su sun cutu Sa'd ibn Abi Waqqas kenan Allahu akbar na farko malami ne na biyu mujahidi ne na uku mai kuɗi ne kamar yadda kaji a cikin wancan hadisin shine mutumin da yaje ya share daidai inda Jami'ar Islamiyya take a Madina a yanzu da ka haura wannan Wadul Aqiq wato Jami'ar Islamiyya yanzu tana kufan gidan shi ne Allahu Akbar ko a yanzu fa akwai tazara tsakaninta da cikin garin Madina balle shekara 1400 yaje da ya haura wannan dan rafi kamar yadda ka ga rafin kubanni din nan yake haka haka Wadul Aqiq yake Wadul Aqiq yadda kaga kubanni take gare mutanen Zaria ta shigo ta nan ta zama kubanni ta shiga ta can ta zama galma ta shiga ta can ba haka yake ba duka to haka Wadul Aqiq duk inda zaka ratsa Madina sai ka hadu da shi in ka tafi Jami'ar Islamiyya zaka hadu da shi in ka tafi Uhud sai ka hadu da shi idan ka tafi zaka fita Makka gashi nan shine Azul Hulaifa to da kai je share wannan wuri jama'a sai ya gina katon gida da makaranta da wurin kwanan dalibai sai aka sa mishi Qasru Sa'd Fada Sa'd Allahu Akbar sai yana biya na dibo ƴaƴan musulmi daga kasashe kasashe yana zuwa yana tara su yana karantar da su shi yasa lokacin da aka tashi za a yi Jami'ar Islamiyya fiye da shekara 40 da suka wuce sai aka ce a je a raye wannan gurin da wakilci wannan karatun da Sa'd yake Ibn Abi Waqqas Allahu Akbar duk duniya bayan Jami'ar Azhar musulmi ba su samu jami'a mai albarka irin Jami'ar Madina ba duk duniya na fata an gane matasewar Jami'ar Islamiyya na daga cikin abin da ya haɓaka manhaji da da'awa ta ahlus sunna a ainihin wannan duniya ta mu shi yasa al'ummar musulmi bi hajatin masisa ila amsal Jami'ar Islamiyya fi kulli duwalil islamiyya dukkan kasashen duniya kaf ana buƙatar a samu jami'a irin jami'ar musulunci na fata an gani shi yasa duk da ta'addancin da ake kuka da Gaddafi yayi amma wallahi tallahi muna bakin cikin an kashe Gaddafi jiya kuma wallahi muna addu'a ga Gaddafi Allah ya gafarta mishi dan musulmi ne duk abin da ya ugo shi tsakanin shi da Allah tilka ummatun qad khalat na gaya muku shekara 20 da ta wuce Gaddafi ya turo malamai daga ƙasar Libya mafi karancin su shine wanda yake da masters aka zo aka yi designing program na wata 18 masters ne ni graduate ne na wannan project kyauta aka karantar da mu wata 18 aka samu degree akan haka addinin musulunci da larabci kyauta da aka gama aka zo hafla aka zo bikin ba da certificate a lokacin ya zo kasan nan sai ya ce kawai abinda za a share mai fili kawai zai gina jami'ar musulunci to amma da yake a Najeriya kuma wasu irin shawara ne sai su suka ce a je kasan su yayi mana ku shiga kasashen Afrika Uganda Tanzania ina ne kuga irin abubuwan da ya aikata to abubuwan da Gaddafi ya yi ba shakka wannan magana duk wanda ya sanni kuma ya san abin da Gaddafi ya yi wa masu da'awa iri na a ƙasar Libya ya san cewa da ma bai kamata in faɗa ba domin ya yi faɗa da masu da'awa irin ta masu da'awar manhajin salafiyya amma duk da haka ba za mu ce kafiri ba ne shi musulmi ne kuma kuskure ba wanda ya wuce shi kuma faɗa da mu ba shi ne asalin kafirci ba ko da wanda zai faɗa da mu saboda me saboda kawai bai fahimci ina muka sa gaba ba amma shi ma irin manufar mu ce yake da ita to da aka faɗa da mu ba shine asalin kafirci ba akwai ƴan ƙasar Libya da muka haɗu da su a ƙasar Makka suna zuwa suna ɗaukan karatu a wurina da suka koma sai suka yi min waya suka ce za su taho nan karatu nace musu a suka ce wallahi za su taho can ba wanda ya isa kafa musu karatu irin na ahlus sunna saboda irin abubuwan da Gaddafi yake musu amma duk da haka abinda aka yi wa Gaddafi fa an yi mishi ne a matsayin musulmi kuma waɗannan NTC wallahi ba NTC ba ko tabakwa ne za su rena kansu sunansu kenan za su rena kansu kafirai kafiri ba dan amana ba ne ku je ku tambaye me yake faruwa a Iraki kuma duk da hakan fa ƙasar Libya jama'a kaf Afrika babu wata ƙasa da ake jin daɗi kamar daɗin da ake ji irin can ka samu littafin Africa Today kafiran ne da kansu suka rubuta Africa Today muna nan da shi jiya ne ko shekaran jiya na ɗauke shi daga nan wurin katin littafi sun time ni Africa Today sai da suka yi tarihin Gaddafi kam da irin alheran shi su kafiran da kansu. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah kuma ya kiyaye. Alif an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, daga Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas, anna abahu qala fi maradihi alladhi mata fihi, mahaifin shi ya fadi a rashin lafiyar da daga ita ya rasu. Allahu akbar, kun ga wancan lokacin aikin hajji aka je, rashin lafiya ta kama shi sai yake ganin zai rasu, shine yake wasiya, shine annabi ya ce a mai yiwa ai a raya ka, mai yiwa za ka rayu, bai rasu din ba. To yau ga rashin lafiya ta gaskiya ta zo ta rasuwa ta ajali. Amir ya ce sai mahaifin shi ya ce alhidu li lahadan, idan na rasu ku yi min lahad, wansibu alayya labina, wansibu alayya labina, ku dora mini bululluka aka tubala, nasba dorawa jerawa, ku jera mini kama sunni abi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Anan yana wasiya da abu biyu. Abu na farko shine ai mai kabarin lahad, domin kabarin lahad kamar yadda zamu zo ni karatu akai yafi shakku. Abu na biyu, in aka tashi a sanya mai tubali kai tsaye, ka asa wani abu tsakanin shi da tubali din. To abu na uku, sai daure maganar shi da hujja mafi karfi, yace haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. A cikin harkokin jana'iza da komai sai da Allah ya zaba wa annabi mafifici, duk abin da Allah ya zaba wa annabi shi yafi na kowa. To annabi lahad aka yi mishi, da aka tashi kuma aka jera mishi ainihin waɗannan tubala, wasu suka ce guda tara ne, ma'ana aka jera uku suka toshe ainihin kafar kabarin, sannan aka dora kuma ainihin wato uku, ya zama uku uku so uku kenan. Ko an fahimta? Da su aka dode ainihin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah madaukakin sarki ya kai mu inda za a yi bayanin kabari jama'a, za mu haka kabari a cikin makarantar nan, kowa ya duba ya ga yaya ake yi, sannan kuma mu sa kamera mu haska don mutane su ga abubuwan nan a aikace ake yin su. To haka aka tura annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin nan, aka sa ainihin labin wato bulullika ko tubala aka ainihin dode sallallahu alaihi wa sallam. Liban, na'am. Akhrajahu Muslim, al-Imam Muslim ya ainihin wato fitar da wannan hadisi, wal Baihaqi haka nan, al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 3 na Sunan Kubra a shafi na 747, wa ghairuhuma. Haka waɗansu malaman ma sun fitar da wannan ainihin hadisi na Sa'ad. Yanzu sai ka ce hadisi, abin da yasa zaka ce hadisi dan da ya gama sai ce kamar yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fara a matsayin wasiya amma ya karke a matsayin hadisi. Ba'un an Abi Burda qala, Abu Burda dane shi kuma ga Abu Musa al-Ash'ari. Allahu akbar, kun ji yadda Allah ya wasa sahabbai kyakkyawan sakamako, jaza'an wifaqa, sahabbai sun yi aikin alheri, sun kyautata wa Allah, sai Allah ya kyautata musu, sai suka waye gari ƴaƴansu suke ruwaito fatawoyi da hadisai daga gare su. Allahu akbar, Allah bai bata aikin su ba. Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, wanda duk ya kyautata aiki sai Allah ya biya shi. Sahabbai Allah ya karrara idan su, Allah ya haskaka idan su, ya sanya musu ido. Can mun ji Amir ya ruwaito daga baban shi, nan kuma ga Abu Burda dan gidan Abu Musa qala, yace ausa Abu Musa radiyallahu anhu hina hadarahu al-maut. Abu Musa Allah ya yarda da shi, yayi wasiya lokacin da mutuwa ta halarto mishi. Na fata an gane. الموت حين حضره الموت نفات انغاني متوا نمجتي حضره الموت اما دا انتي الوفات فا تو يتتي مچي تو ميسا اكي تيو الموت نمجي غاشكما يازو دا سيغا ود تفك ما دا تمچي والله اعلم. Suka ce ɗayan abu biyu, ko dai asalin ginin larabcin kenan, ko kuma an dubi asali ne, shi mala'ikan mutuwan asali ai siga ce ake sigantar da shi malakul mauti kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum a lokacin da mutuwa ta halarto mishi kala sai ya ce idan talaqtum bi janazati idan kuka dauki gawata fa asri'u bi al mashya ku yi sauri wajen tafiya kun ji wasiyar shi ta farko in an dauki gawa ka a rinka tafiya sakab sauri ake so a yi sai dai saurin kuma ba wanda zai fitar da ku daga natsuwa mai yiwa har gawar ta subuce daga kanku ta fado ba wala tutbi'uni bi mujmarin kar ku bi ni da garwashi ko bakin wuta al'ada ce ta jahiliya in aka dauki gawa sai a samu ainihin garwashi ko bakin wuta ice yana jikin abin nan wuta tana cin ice haka irin hayaki sai a rinka bin ainihin gawar haka wai ana cewa ana kore iskokan da ke tattare da mamacin dan kasbe shi kabari wannan jahiliya ce yace wala tutbi'uni bi mujmarin kar ku ainihin wato bini da ainihin garwashi ko bakin wuta wala taj'alanna ala lahadi shay'a sannan kar ku dora komai a ainihin kan kabarina yahulu baini wa baina turab wanda zai sha makance tsakanina da kasa wato in kuka saka ni a cikin kabari to kar ku sanya wani ice kar ku sanya wani ganye kawai da kun saka ni sai ku tura kasa wannan daya daga cikin hanyoyin rufe mamaci ne dayar kuma ita ce wadda aka sani ita ce a sa ice ko a sa ganye sa'annan sai kuma ko a sa tubali sa'annan sai kuma a tura kasa amma wannan hanyar da yake fadi ita ya zaba kuma daidai ce ita ce da an gama rufe ka to ba wani abu kawai sai a ci gaba da tura kasa kai tsaye tana zuba a kanka Allahu akbar shi abin da ya zaba kenan gargadi yake yana cewa me wala taj'alanna ala lahdi shay'a kar ku sa komai a kabarina yahulu baini wa baina turab wanda zai shiga tsakanina da turbaya wala taj'alanna ala qabri bina'an kar ku yi gini akan kabarina a gina daki ko masallaci ko wani abu wa ushidukum ina kafa ku sheda jama'a ku sheda anni bari'un min kulli haliqa ba ni ba duk wata mace da ta aske kanta saboda bakin cikin mutuwa ba ni ba duk wanda ya aske kanshi saboda bakin cikin mutuwa aw saliqa ko kuma duk wata wadda tai kuka aw khariqa ko duk wata da ta yaga tufafinta abubuwa uku aski kuka yaga tufafi haliqa mace wadda ta aske kanta saliqa wadda ta yi kukan mutuwa khariqa wadda ta yaga tufafinta abinda yasa waɗannan abubuwan suke zuwa da sigar mata saboda mata ne suka shahara da yi amma in aka samu namiji yayi shikenan shi ma hanin ya shiga gare shi domin daga cikin mazaje akwai wanda saboda bakin cikin mutuwa yakan aske kanshi yakan aske gemu wani kuma aka sine aka san haka shi ne baya barin gemu amma sai bar gemu saboda an yi mutuwa kuma gemun ba tajewa ba gyaran fuska ya muzu duk wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da an hana mana ba cewa ake kenan tunda an hana sai ya aske gemun ba me ake cewa ya dawo ya tsaida gemun da manufa irin ta addini ba wai saboda bakin cikin mutuwa ba qalu sai suka ce sami'ta fihi shay'an ala gafarta malam abu musa mun san kai babban malami ne kuma kai sahabi ne kai karatu a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwa da kake cewa kada ayi kaza baka ba wance kaji manzon Allah na fadin wani abu ne qala na'am yace ee min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji kuma daga manzon Allah naji duk wadannan abubuwa da wannan ne malamai suka ce duk abubuwan da ya fadi din nan to daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama na farko an dauki gawa sauri ake yi na biyu ba a binta da bakin wuta na uku a zuba kasa akan ta kai tsaye na hudu kar ayi gini akan kabari na biyar annabi ya yi barambaran da duk wanda ta yi aski saboda bakin cikin mutuwa kamar yadda ya yi barambaran da wanda ta yi kuka ko kuma wanda ta yaga tufafinta. Waɗannan abubuwan in Allah ya so a cikin wannan littafin za mu zo kansu ɗaya bayan ɗaya a lokacin za a tattauna sharhi a kai, kamar abin da ya shafi an ɗauki gawa a yi sauri, abin da ya shafi rashin halaccin abu gawa da wani abu wanda shari'a ta hana. So da dama ga wasu sojoji ko ɗan sanda in aka ɗauke ta ko da ta musulmi ce, sai ku ga sai a ce za a bi ana kaɗa wasu ganguna police ban, za a bi ana ainihin wato yin wata jita ta sojoji ko ana yin wani abu da makamantan haka. Wallahi al'azim wannan ba daidai ba ne. Waɗanda suke manya-manyan sojoji yanzu a ƙasar nan dole su tashi su samar da gyara a cikin wannan, saboda aikin soja Bature ne ya kawo shi. Bature kuma da ya kawo aikin soja sai da ya hada da al'adun shi, kuma haka abin yake, duk wanda ya kawo wani abu sai ya hada da al'adun shi. Shi yasa kuka ga chemistry yake cike da al'adun Larabawa da Farisawa, saboda su suka introducing din chemistry a duniya. Dewa chemicals da ake amfani da su, su suka samar da su, don haka su suke samu su suna alkaline. Larabci ne ba dan kun ga, saboda me ba ka raba dan adam da al'adu irin nashi, ba ka raba dan adam da abubuwan da ya gada. To sojoji, aikin sojoji da muke a kasan nan da yan sanda tura ne suka kawo, karatun boko tura ne suka kawo, shin sa komai suka shigar da al'adun su. To lokaci yayi in dai da gaske mun samu yanci, to mu yantu ya zama a ci gaba da aikin soja, amma a bisa tunani irin namu da kuma al'adu irin namu kyawawa da kuma addini mai nagarta irin namu. Domin ya zama an ɗauki ayar Al-Qur'ani mai ƙarfi an sanya a tambarin sojoji, nasrun min Allah, haka yake aya ce nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin, aya Al-Qur'ani ce. Duk sojan Najeriya akwai ta a jikin tambarin shi, nasrun min Allah. To kenan ashe abin akwai addini a ciki. To a ƙarƙashin wannan jama'a to kamata ya a tsaya a yi abin da yake daidai. Sannan makabartar sojoji sai a ɗauki musulmi da wanda ba musulmi ba, duk sai a je a rufe, saboda kawai soja ne. Haramun ne makabarta tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Za mu zo mu ji karatu a wannan littafi in Allah ya so, ta musulmi daban ta waɗanda ba musulmi ba daban. Shiyasa malaman fiqh suka yi wata fatawa suka ce da a ce musulmi zai auri Kirista sai ta ɗauki ciki kuma sai ta mutu, idan da yadda za a iya cire wannan ciki to ai kokari ainihin a cire shi, to ba yadda za a iya cirewa shi kenan. To sai aka ce ba za a rufe ta a makabartar Kiristoci ba, saboda ɗan da ke cikinta musulmi ne, ba kuma za a rufe ta a makabartar musulmi ba saboda ita kahira ce. To ya za a yi kenan? Sai aka ce sai a je a samu wani wuri da ba makabartar musulmi ba, ba kuma makabartar kafirai ba, sai a rufe ta, saboda makabartar musulmi akwai rahma a wurin, makabartar kafirai akwai azaba a wurin. To kuma su biyu ne, shi da ke cikinta musulma ce, ita da ke ɗauke da shi kafiri ne, shi musulmi ne ita kafira ce. Malamai kuma suka kawo wata fatawa mai ban mamaki suka ce in aka je rufewa kuma sai a rufe ta sai ta kalli yamma, saboda ɗa a cikin uwar shi yana kallon gadon bayanta ne, to in ta kalli yamma kun ga shi ya kalli gabas kenan. Allah ya taimaka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ai mun yi magana ko? Ko ne ya roito abin da ya ji daga Annabi ne, shi abin da ya ji kenan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka a sha makance komai da kabari, amma Annabin da kanshi kuma aka ce mishi illal izkhira, yace illal izkhira, sai Abbas ya ce fa inna naj'aluhu fi buyutina wa fi quburina. Ba shi kenan ba. Annabi ya ce kar ku sake cire kowane irin ice a garin nan, a harami, a Makka, a Madina. Sai Abbas ya ce sai dai tsaure, icen tsaure muna rufe daki da shi sannan muna sawa a kabari. Sai Annabi ya ce to shikenan, an bakku kusa shikenan. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na 4 shafi na 397, wal Baihaqi a mujalladi na 3 shafi na 395 bi hadha tamam, da wannan karashin. Me yake nufi da wannan tamam din? Shine qalu sami'ta fihi shay'an qala na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na fata an gane. Wa Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa. A zahiri a riwaya Ibn Majah babu cewa qalu sami'ta fihi shay'an, dan haka ya bambance Imam Ahmad da Baihaqi suka fitar da shi da cikakken lafazin nan. Ibn Majah ko ya fitar da asalin wasiyar ne ba tare da ya ce ya ji daga manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam. Jama'a kun ji irin yadda malaman farko suke yin wasiya ko? Jimun an Hudhaifa qala, daga babban sahabi Hudhaifa shi ko ce waye, idza ana mittu fala tu'zinu bi ahadan fa inni akhafu an yakuna na'yan wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yanha 'anil na'i. Hudhaifa yace idza ana mittu fala tu'zinu bi ahadan, idan na rasu kakkun shelan mutuwa ta ga kowa, fa inni akhafu an yakuna na'yan, ina jin tsoron ya zama shela da aka hana. Shelar mutuwa an hana ita ce wanda za a zo a samu jama'a a badalar gari bayan an gama rufe shi. An rufe shi jiya ko shekaran jiya ko kwana uku, sai a zo a samu jama'a san kirayen shela cewa jama'a ana sanar da kowa na mutu shekaran jiya, wato ya rasu din ne fa, har an riga an yi jana'izar shi, amma wai ana son labarin mutuwar shi ya isa ko ina ne. Wannan ba shi da bambanci da obituaries wanda ake sanyawa a jaridu a yanzu, ko kuma a gidan radio sai ka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alajuwa ne ya rusu ya bar mata kaza da ƴaƴa kaza da jikoki kaza, daga cikin ƴaƴan shi akwai manaja kaza, akwai director kaza, an yi jana'izar shi tun yadda addinin musulunci ya tsara. Wannan shine an-na'yu al-muharram, an haramta irin wannan. An-na'yu al-ja'iz shine wani ya rasu yanzu sai a je gidan radio mafi kusa ko a buga musu waya sai a ce don Allah a sanar da cewa karfe 9 na safiya za a yi wa wani jana'iza, sai a sanar saboda jama'a su halarto wurin jana'iza, to wannan daidai ne. Amma bayan ya rasu an riga an rufe shi, to bai halatta a cikin addinin musulunci a je ana ta yekuwar mutuwar shi ba. To wannan mutum sai ya ce idan ya rasu kar a je ana ta shelan mutuwar shi, don yana tsoron katta zama irin wadda Annabi ya hana. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanha 'anil na'i, saboda naji manzon Allah yana hana shelar mutuwa. Akhrajahu at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 2 shafi na 129. Wa qala, kuma al-Imam at-Tirmidhi yace hadithun hasanun, wannan hadisi kyakkyawa ne. Wa rawahu ghayruhu bi nahwihi, kuma wasu malaman ko wani malamin ma ya ruwaito makamancin ko kwatankwacin wannan hadisi. Wa sayati fi an-na'i, yace za a zo da wannan hadisi ko kuma hadisin zai zo a cikin babin na'i. Akwai babi da za a yi bayani dangane da shelar mutuwa, wannan an kawo ne kadai dan a bayyana maka yadda sahabbai suke wasiya. Malam yace wa fil babi asarun ukhra, a ƙarƙashin wannan mas'ala ita ce mas'alar wasiya da mamaci zai yi. To akwai wasu fatawoyi, akwai wasu wasiyoyi, akwai maganganu da yawa ta atifil mas'ala as-sabi'a wal 40, waɗanda za su zo a ƙarƙashin mas'ala ta 47 insha Allah. Walima sabaqa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar, to saboda waɗannan hujjojin da muka gabatar, waɗanda suka gabata, bari ku ji abin da babban malami al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-Azkar. Yace wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkada, an so ga dukkanin musulmi wannan so da aka yi ana mai karfafar, an yusiya bijtina bima jaratil adatu bihi, an yusiyahum bi ijtinabi ma jarat al adatu bihi min al bid'a fi al janaiz, an so yayi wa mutanen shi wasiya da nisantar abubuwan al'adu waɗanda suke bid'a ne game da jana'iza. Ko kun fahimta jama'a? Nawa yana cewa saboda dalilan nan da muka ji daga annabi daga sahabbai, to an so ga dukkan musulmi kafin ya rasu yayi wasiya kuma ya karfafi wannan wasiya kwarai da gaske akan cewa duk abubuwan al'adu da suka saba da su to su nisance su na bid'a a cikin jana'izar shi. Wa yu'akkidu al'ahd bidhalika, kuma ya karfafa musu alkawari akan haka. Kun yi mini alkawari akan haka, ba za ku saba ba, ba za ku ci amana ta ba, eh to kar ku sake ku yi. To duk mutumin kun ga da ya samu kanshi a irin waɗannan kasashen namu, alal itlaq, cikin Hausawa kake, Fulani kake, cikin Nufawa kake, cikin Bare-bari ne, cikin Yarabawa ne, cikin Inyamurai ne, cikin kowace irin kabila, al'adu sun yi yawa. Waɗanda daga cikin al'adun jama'a, na je wani gari su kuma al'adar da na gani in sun rufe mamaci ba su yi mishi addu'a, kuma ƙasar musulmi ce, muka je jana'iza suna ganin an kusa gama rufe kabari kawai sai na ga suna watsewa har da malaman su, sai na ce ina za ku je? Sai suka ce ai shikenan, sai na ce a ku dawo dawo, sai aka dawo, na ce na ga kuna tafiya ne? Sai suka ce eh haka ake a nan, sai na ce a hadisi ya zo sahihi, sai na ce ga mu dubba ya sani. Annabi ya ce in an gama rufe mamaci sai ce ku tsaya ku yi mishi addu'a, yanzu ana tambaye shi. Sai suka ce eh wai ai gida suke tafiya, na ce a annan ake yi. Babu kyau a ce ainihin an rufe mutum an watse, za a tsayu a kabarin, in so samu ne za mu zo mu ji karatu a nan, za a yi kamar awa 3 zuwa 5 ana addu'a akan kabarin shi, saboda wannan rana ita ce ranar accountability na gaskiya. Za a bincike shi ne tun daga ran da ya balaga har wannan lokacin da ya mutu, sai ya yi jawabin duk wata kalma da ya faɗi, duk wata magana da ya rubuta, duk wani aiki da ya, sai ya yi jawabi. Haka manzon Allah ya ce fa innahu al'ana yus'al, yanzu ana tambaye shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ja'ahu malakani fayuq'idanihi, sai mala'iku sai su zo guda biyu sai su zaunar da shi a kabarin nan da kuka saka shi a kwance ko? Annabi yace sai su tada sai su zaunar da shi, yas'alani, sai su tambaye shi. Waɗannan mala'iku sunan su Munkar da Nakir, ɗaya Munkar sunan shi, ɗaya kuma Nakir, su ne Bahaushe ya hada yake cewa Walakir. Za su tashe shi, za su yi mishi tambayoyi, man rabbuka wa ma dinuk wa ma za ta kulu an hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum wa ma amaluk. Waɗannan tambayoyi kowa za a yiwa, amma kuma za a koma a binciki kowa game da rayuwar shi, amma waɗannan tambayoyin kowa za a yiwa su. Kamar duk wani ɗalibi da ya zo rubuta WAEC sai ya yi math da English, ya rage, in yana geography ya yi a yi mai tambaya, in ba ya yin geography fa da za a yi mai tambaya. Haka don haka kowane mamaci sai an yi mishi waɗannan tambayoyin. Allahumma, mamacin da annabi ya faɗi cewa ba za a yi mai waɗannan tambayoyin ba shi ne wanda ya mutu ranar Juma'a kamar yau, ko kuma daren Juma'a shi ne daren da muka yi bacci jiya, daren nan da muka tashi daga baccin shi sunan shi daren Juma'a. To duk wanda ya mutu a wannan dare, Allahu Akbar, matuƙar musulmi ne ya haye, ba tambaya balle azaba. To haka wanda ya mutu a wannan yinin a yau, tun daga sadda alfijir ya fito har sadda rana za ta faɗi, to shi babu tambayar kabari, babu azabar kabari, rahma kadai zai kai gare ta kai tsaye. Ita tambayar ta kabari, saboda fitinar da ke cikinta, annabi yake kiranta fitina, fitnatul qabr. Me ke ce fitnatul qabr? Tambayar kabari, azabul qabr ita ce azabar. To jama'a, ba daidai bane a ce a rufe musulmi kawai sai jama'a su watse, akalla ko dai irin wannan addu'a da ake ta minti 5 ko minti 3 a dan tsaya a yi mishi. Amma fa annabi cewa yake fa innahu al'ana yus'al, kuma yake cewa fa innahu yasma qar'a ni'ali ashabihi idza wallahu anhum mudbirin, idan dangi suka juya suka tafi yana jin karar takalma su har su kai gida, saboda yanzu an dawo mai da rai yana can ana tambaye shi. Saboda haka jama'a, haƙƙi ne daga cikin haƙoƙi da suka rage na wanda ya mutu musulmi a tsaya a yi mishi addu'a. To kaga irin wannan in karayi cikin mutanen da ba haka suke, ko kuma karayi cikin ƙasashen da in aka tashi kai gawa sai ga an tafi maza da mata, musulmi ne ba amma sai ga maza da mata ba a tafi, sai ka hana su. Akwai ƙasashen da su kuma in suka tashi al'adu iri ake kai shi, sai ka ce a'a, da Allah ka si maka haka, kuma ka karfafe su. Shine abinda Nawawi yake cewa wa yu'akkidul ahda bidhalika, ya karfafa magana akan haka, ce don girman Allah kar ku yi min haka. To Bahaushe ya fi fahimta in mamaci ya ce bai yafe ba, ce to duk wanda ya mu Allah ban yafe ba, eh to ya fi fahimta in yace bai yafe ba. To sai ga wani ya janye hannun shi ya ce a'a, ya ce bai yafe ba, eh ba ruwa na shikenan, na fata an gane. Jama'a, kun ji ƙarshen babin wasiya, sai malam yake cewa asali karatu na biyu ko babi na biyu, talqinul muhtabar, laqanawa wanda rasuwa ta zo mishi kalmar shahada. Wannan babi zai karantar da mu dangane da laqana mishi, a dora mishi, a fada mishi kalmar la ilaha illallah. Asalisa ashara, gaba ta 13 na wannan littafi, malam yace fa idza hadarahu al mautu, shi mara lafiya idan mutuwa ta halarto mishi, fa ala man indahu iddatu umur, fa ala man indahu umurin, to waɗanda suke wurin shi wajibi ne ainihin wato su yi wasu al'amura. Fa ala man indahu umurun, wajibi ne waɗanda suke wurin su aikata wasu al'amura. Alif, abu na farko an yi laqinuhu shahada, su laqana mishi kalmar shahada. Abinda ake nufi da laqana mishi shine su faɗa don ya faɗa, su faɗa ya faɗa, da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda manzon Allah ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah, ku laqana wa mamatanku la ilaha illallah. Laqana wa shine umarnin shi ya faɗi, wana e faɗi la ilaha illallah, shine talqin, talqin kenan. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr, manzo Allah yace wanda ya zama la ilaha illallah ita ce magana shi ta karshe, komai daren dadewa sai ya shiga al-janna. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu, koda me zai same shi kafin shiga al-janna amma dai sai ya shiga, za a kai shi wuta, zai ci duka, zai ci dauri, mala'iku su gaggabje shi a wuta, duk abin da ya same shi matukar la ilaha illallah ita ce ta ƙarshe, sai ya shiga aljanna yawman min ad-dahr, wata rana komai daren dadewa. Wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda ya rasu yana mai sanada cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, zai shiga aljanna. Anan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mala yake kokarin ya hada mana shi ne, ya faɗi la ilaha illallah kuma yana mai sanada ma'anarta, domin can ya nuna talqin faɗi, nan kuma yana nuna sani, zuciyar shi ta san la ilaha illallah din, bakin shi ya faɗe ta. Wa fi hadisin akhar, a cikin wani hadisi daban, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, wanda ya rasu baya hada Allah da komai zai shiga aljanna. Anan kuma yana nuna hadarin shirka ne da kuma muhimmancin tauhidi. Akhrajahu Muslim, akhrajaha Muslim, waɗannan ainihin wato hadisai Muslim ya fitar da su, shine yasa yace akhrajaha, hadisan ya tattara da riwayoyin, shine yayi musu jam'i da akhrajaha Muslimun fi sahihi, Muslim ya fitar da su a cikin ainihin littafin shi as-sahih. والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان قارن دا أكسام أتكين أين حديث فرقو أروار ابن حبان أكسام حديث فرقو بكم أن تابتي وهي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله تسي أكسام قاري أمكو كدوبا داشنا أتكين قوسي يتي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أم فهمت؟ wannan karin a cikin riwayar Ibn Hibban gashi nan sai ainihin malam yace a duba lamba ta 719 to sai yace mawarid littafin mawaridu zam'an ila sahih Ibn Hibban asali ba shine littafin da Ibn Hibban ya rubuta ba. Ibn Hibban ya rubuta as-sahih wa at-taqasim ne littafi ne kusan mujalladi 20 da wani abu. Sai aka samu wani malami sai ya zauna sai ya ainihin wato cire isnadodi da abubuwa sai ya takaita ya tara madarar hadisan sai ya sanya wa littafin mawaridu zam'an magangarar mai jin kishi ila sahih Ibn Hibban. Wato kana jin kishiwar ka karanta hadisan Ibn Hibban amma littafin yayi girma to ga inda zaka ga hadisan su din ne dai amma an ciccire isnadodin ne. Littafi ne mujalladi guda haka juz'i biyu. Shi malam Nasiruddin al-Albani yayi aiki akan littafin ya ware sahihul mawarid da kuma da'iful mawarid har wa yau dai aka sake buga shi a cikin mujalladi biyu din. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wal Bazzar haka al-Imam al-Bazzar shi ma ya ruwaito wannan hadisi gashi a kasa malam yace wala ha shahidun min hadisi Mu'adh ibn Jabal har waye waɗannan hadisin suna da wani hadisi da Mu'adh dan Jabal ya ruwaito wanda zai sheda a kansu. Wa sanaduhu hasanun isnadin ainihin hadisin Mu'adh din to kyakkyawa ne kama bayyantuhu fi irwa'il ghalil kama yadda na bayyana shi a cikin littafina irwa'ul ghalil lamba ta 679 wa sayati lafzuhu lafzun wannan hadisin na Mu'adh zai zo fi alamati husnil khatima a ainihin karkashin babin da ke bayanin alamomin kyakkyawar cikawa. Malam zai zo yi mana darasi na musamman akan wasu alamomi wanda in musulmi ya cika da su to babu laifi a je a dorar da cewa ai wani ya cika da kyau. To in an zo karatu a wannan wuri insha Allah ta'ala malam zai kawo hadisin Mu'adh. Bayan da malam ya kawo wannan hadisi da ke nuna cewa a nuna wa mamaci a fada wa mamaci ya fadi la ilaha illallah sai kuma ba'un da jimin abubuwa guda biyu ne malam ya hade anan yace an yad'u lahu kuma sai mishi addu'a. Idan kana wurin mara lafiya idan wannan mara lafiya Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku za su dauki ainihin wato ran shi abu na farko da ake neman kaji shine me ka umarce shi da fadin la ilaha illallah. Abu na biyu malam yake cewa su mishi addu'a sannan wala yaqulu fi hudurihi illa khaira a wannan wurin kan su sake su fadi komai sai alheri domin duk abin da suka fadi mala'iku cewa suke amin. Kuna zauna wurin wani sai ya cika yana cikawa sai ku ce Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi to kar kuma ku fadi wata baka ce kai yau an huta da bala'i wai kai alaraka taki gona duk abinda kuka ce mala'iku za su ce amin shine yace wala yaqulu fi hudurihi illa khaira a wannan wurin kansu fadi komai sai alheri da hadisi ummi salama ta radiyallahu anha. Allahu akbar dama kun ji yadda ahlus sunna suke tintini shine duk maganar da suka yi sai su ce saboda hadisi kaza saboda aya kaza ya rage in ka ki oho in ka bi oho su dai sun yi magana sun ce ga dalilinsu saboda hadisin ummi salama Allah ya kara mata yarda qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idha hadartum almarida aw almayyit manzo Allah yace idan kuka halarci wurin mara lafiya ko kuma wanda ya rasu faqulu khaira to ku fada alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna domin mala'iku cewa suke amin akan duk abin da kuke fadi. أخرجه مسلم والبيهقي مسلم ده بيهقي اسكا فتر ده وانا حديثي بيهقي يافتر ده شيء مجلدين اكو شافي نتري اكو ده تمانين ده هدو وغيرهما حكا نوطن سمع لما ما سم فتر ده وانا حديث بان ده مسلم ده بيهقي من جعب نبيو ده اكيسو ده ذا روانا يا چكا سيئة ما يأدعا الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهده وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه تلقين دعك تألقنا وممتي باوي فأن كلمو من شهادة أول ممتن با دكومك وقالين جيد دشي ba haka ba kun san haka mutane yake cewa ayi ta fadi har ya fada a mallan yace ba haka karatun yake ba bal huwa amruhu bi an yaqulaha umarnin shi ake akan ya fade ta khilafan lima yadhunnu alba'd sabanin yadda wasu ke zato wad dalilu hadithu anas radiyallahu anhu dalilin haka shine hadithin anas ina yan harshen larabci ya halatta a ce alba'd ko bai halatta ba wannan larabci ne ko bala yace khilafan lima yadhunnu alba'd a larabci ba a cewa alba'd sai da ce ba'dhum ko ba'dun nasi ko makamantan haka amma kalmar ba'd ko ismin ba'd ba a yi mishi ta'rifi da alif da lam sai dai a yi mishi ta'rifi ba idafa بعض الناس يقول بعض الناس يقول قال بعضهم نفتان جامع أما قال البعض هذه لغة شائعة عند كثير من الناس لكنها غلط نفتان جامع لا يجرم تكي الله ربا وما لا ربا سنعين إذا إلا موت أن أبو بوان دكس كل شيء ما أدوك والدليل حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه dalilin haka shine hadisin Anas Allah ya kara mishi yarda da yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ada rajulan min al-ansar Allahu akbar Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je gaida wani mutum daga cikin ansarawa jama'a ba ku daukan darasi game da abin da manzon Allah yake yi ku duba a ce manzon Allah ya je gaida wani manzon Allah baya daukan cewa shi wani ne bai isa je gidan wani ba yana zuwa gidajen su je gidan wannan tsoho Itban ibn Malik tsoho ne dattijo har ma ya samu cutar dindini wato idan shi baya gani wannan lokacin kuma shine limamin anguwarsu yace manzon Allah ina so ka zo gidana zo ka samu wani wuri kai sallah sai mai da wannan wuri wurin yin sallah ni ne limamin anguwarmu gashi na manyanta in dare yayi wannan lokacin bana gani sosai sannan ga makwararren ruwa tsakanin gidana da masallacin to duk sanda bazan samu zuwa masallaci ba sai in yi sallata a gida bazan Allah yake insha Allah af'al zan aikata zan zo in Allah so ko manzon Allah ya zo manzon Allah yakan je ziyara gidan kakar Anas wadda ta haifi uwar Rumaisa uwar Ummu Sulaimin manzon Allah yana ziyararta har ya je ya kwanta da rana ya bacci in zufa ta zo tana zuba daga jikin shi wannan tsohuwa sai ta samu ainihin kwalba sai ta tara shikenan Anas yace shikenan sai ta rinka shafa a jika shine turarenta madalla da turare irin wannan zufar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yana ziyarar su mun ji dai karshe kat yaron shi ne ba lafiya yaron gidan shi house boy yaran gidan shi kuma ba musulmi ba kuma yaje ziyarce shi mun za mu ji wannan karatu insha Allah yau ga wani dattijo manzo Allah yaje ziyarar shi daga cikin ansara mutanen Madina fa qala sai manzo Allah yace ya khal qul la ilaha illa Allah manzo Allah yace kawo ka ce la ilaha illa Allah fa qala sai dattijon yace akhalun am am akhalun am am ni kawunka ne ko babbanka abinda ake nufi da khal shine dan uwan uwa abinda ake nufi da am shine dan uwan uba wadannan kalmomin dukkan su larabci ne a larabcin su in ko muka da Hausa ba Hausa bane fulatanci ne kawu fulatanci ne kawu baffa duk fulatanci ne manzon Allah ya gabatar mai da kalma ne ta girmamawa yace kawu sai shi da tije yake cewa kawu ko dai baffa fa qala bal khal sai annabi ya ce a kai kawuna ne ana dangin uwa ne fa qala sai dattijan yace fa khairul li an aqula la ilaha illa Allah, alheri ne gare ni in faɗi la ilaha illa Allah. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah yace na'am, i alheri ne. To da wannan hadisin jama'a malam ya fara hujja akan cewa mamaci umarnin shi ake danga shi yace qul la ilaha illa Allah, ya khalu qul la ilaha illa Allah. Na fata an gani, saboda haka wannan fatawa ta cewa kada a umarce shi da yace, masu fadin ta su batta ba dan kuma badan bata zo a cikin shari'a ba, falsafa suka shigo da ita. Wai to yanzu kamar yadda annabi ya ce mishi kawu ka ce la ilaha illallah, idan kuma ya ce kawu ka ce la ilaha illallah, ai an samu matsala. Sai aka ce musu a ba a samu matsala ba, abinda ake nema shine magana shi ta karshe ta zama la ilaha illallah. Dan haka duk abin da ya fadi kafin nan amma dai baya zo ya ce la ilaha illallah yayi daidai. Akhrajahu al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 3 shafi na 152 da shafi na 153 da kuma shafi na 268, wato Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a wurare uku a wuri ɗaya, a mujalladi ɗaya to wuri uku ya fitar da shi. Bi isnadin sahihin ala shart Muslim, isnadin shi ingantacce ne kuma ya cika sharadin Imam Muslim. Wa qala Husayn al-Ju'afi, Husayn al-Ju'afi yake cewa dakhaltu ala al-A'mash, na shiga wurin babban malamin hadisi da fiqh al-Imam al-A'mash. Ana wa za'ida fil yawm alladhi mata fihi, dani da za'idatu dan kudama a ranar da shi A'mash din ya rasu. A'mash din malamin su ne, da Husayn da za'ida dan kudama sai suka shiga wurin malamin nasu a ranar da malamin zai rasu. Wal baytu mumtali'un min ar-rijal, gidan ya cika da mazaje. Iz dakhala shaykhun, sai ga wani dattijo ya shigo. Fa qala subhanallah, yace tsarki ya tabbata ga Allah. Tarawna ar-rajula wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahadun yulqinuhu, kuna ganin mutumin nan da halin da yake ciki, cikin ku ba wanda zai lakana mai kalmar shahada. Wato ga gida ya cika, nan kuma ga daliban ilimi a gaban malamin su, ga malam zai rasu amma ba wanda ke lakana mai la ilaha illallah, ga ku dalibai. Fa qala al-A'mash hakaba, sai A'mash ya haka. Fa ashara bis-sababa, sai ya nuna yatsan shi na nuni. Wa harraka shafataihi, sai ya motsa labban shi guda biyu, ishara akan ya faɗi la ilaha illallah, amma gashi yana nunawa hannu ɗaya, yatsa ɗaya haka, amma muryar ce ba za ta bayyana ba saboda yanayi yayi na yanayi. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzuruna, saboda haka jama'a kunji. Al-Imam al-A'mash kenan babban malamin hadisi, Allahu akbar. رواه عبد الله بن احمد في كتاب ابيه, الامام عبد الله بن احمد يرويته wannan a cikin littafin mahaifin shi mai suna al-ilal wa ma'rifatir rijal, littafin ilal da ma'rifatir rijal a mujalladi na 2 a ainihin wato bangare na 76 shafi na 462, wato littafin ya kasa mujalladi 4 ne littafin, amma a cikin shi gaba ɗaya an yi mai lamba ne tun daga mujalladi na 1 har mujalladi na 4, an yi mai lamba ɗaya ne gaba ɗaya, ɗaya biyu da aka gama mujalladi na farko madadin a na biyu a sako lamba sai aka ci gaba, to kuma sai aka kasafta shi bangarori bangarori, to nan shine yake cewa a mujalladi na 2 bangare na 76 shafi na 462 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce. Wannan ɗakin taron namu da kuke gani jama'a, library ne nan a gaba, kisa ko ga ko window da mai wurin ba, mana za mu cika wannan wurin da littafai ne insha Allahu ta'ala daga cikin littafan makarantar mu, haka za mu yi wa duk gine-ginen saboda littafan sun fi karfin a tara su wuri guda, kisa za mu yi musu departmental, wato za mu kasafta su daban-daban. Nan wurin za mu zuba littafan hadisi ne zalla dama, muka ce littafan hadisi ilimin hadisi, littafan rijal, littafan aqida, littafan lugha da makamantansu. Abin da yasa na fara fadin haka, muna son ma'ainihin wani abu da Bahaushe yake cewa gonar gizo, sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa, so muke karatun ya zama yana amfanar da jama'a gaba ɗaya, kuma musamman ɗaliban ilimi. Sannan kuma mu yi amfani da wannan damar wajen sanar da ɗaliban musamman makarantar nan hakikanin ina littattafanmu suke da sauransu. Duk waɗansu littattafai da ake faɗi a wurin nan kaf muna da su, alhamdulillah, Allah ne ya tara mana. Amma matsalar da take faruwa shine wajibi a sanar da ɗalibai littattafan. Daga cikin waɗanda ke kallon wasu kasusuwa namu na watannin baya har zuwa shekaru biyu da so gabata da muke karatu a wani ɗakin taro namu wanda ya zama akwai littafai, mukan tashi mu zaro littafi sai mu ce kun ga littafin, sai mu yi bayani a kai, ba dan komai ba, domin su ɗaliban su san ga littafin ga inda yake da makamantan abubuwan da suka gina. Wannan ita ce hikimar haka. To abinda nake gaya mana shine nan da wata guda in Allah ya so za mu zuba waɗannan littafai a wannan wurin, shi yasa muka yi mishi wannan gyara. Da ikon Allah in mun je irin wannan lokacin za mu rinka ɗauko ire-iren waɗannan littafai ana nuna wa jama'a, ba dan komai ba, saboda su ɗaliban ilimi. Mewa wanda shi wa'azi ya zo ji kaɗai ko karatu wannan magana ba ta da ƙima gare shi, to haka kuma shi ɗalibin ilimi shi kuma mewa wata magana da za a faɗi ta wa'azi ko kuma wani ilimin abinnan ba shi ne yake da muhimmanci gare shi ba. To saboda haka in Allah ya so shi ne muka ce za a yi gonar gizo, sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa, kaga wanda zai iya ɗibowa daga sama ya ɗibo, wanda kuma daga ƙasa ne sai ya ɗibo. Allah ya taimaka jama'a. Abinda wannan karatun yake karantar da mu shi ne talqinu al-mu'tabir ash-shahada, alaƙana wa mamaci wanda zai rasu, alaƙana mishi ya faɗi la ilaha illallah. Muka ji cewa alaƙanawa ita ce a umarce shi da ya faɗi. To akwai hadisai da yawa waɗanda za su biyo baya, za mu zo mu same su ainihin a cikin wannan littafi insha Allah. Amma bari mu saurara wa yake tambaya. Wa alaikum salam. Na'am. To wannan mas'ala ce babba a wurin malamai. Shillakana mishi kalmar shahada ya taƙaito akan la ilaha illallah ne, ko kuwa za a hada da Muhammadur Rasulullah? Mafi yawancin malamai cewa suka yi za a hada da Muhammadur Rasulullah, amma abin da yake kuma daidai shine akasin abin da mafi yawancin malaman suka tafi akai, shine abin da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine taƙaituwar shi akan la ilaha illallah, kamar yadda kaji a cikin hadisan da yake faɗin falalar gaba ɗaya cewa yake man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, a cikin nan da yazo umarnin a aikata cewa ya kul la ilaha illallah. A cikin wasu hadisai waɗanda za mu zo mu samu a nan gaba ba da dadewa ba, za ka ji la ilaha illallah da yake faɗi. Amma an samu malamai da suke cewa za a hada da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai suka kawo hujja da cewa saboda ita la ilaha illallah annabi ya ce mabudin aljanna ce, sai suka ce to ka taba ganin mabudi mai haƙori ɗaya? Dole mabudi haƙoran shi biyu ne sannan ya bude. A ƙarƙashin wannan to la ilaha illallah tana da haƙora biyu, ɗayan shine la ilaha illallah, ɗayan haƙorin kuma shine Muhammadur Rasulullah. To ashe in dai har ana so la ilaha illallah ta bude kofar aljanna, to lallai sai an cika da Muhammadur Rasulullah. To wannan mantiki ne kawai, wannan falsafa ce kadai, domin ba nassi ne suka kawo akan haka ba, sai dai buga wannan misali da wannan mabudi. Yanzu a zamanance kowa ya san akwai mabudin ma da gaba ɗaya ba shi da haƙori, sensor ne a jikin shi kamar remote mabudi ne, amma daga cikin gida ma sai ka buɗe motarka kana zuwa kawai sai dai ka shiga. To kaga ashe wannan magana ta cine a lokacin da, to daga nan zaka iya gane kuskuren ta tunda ba za ta zama tabbatacciya ba. Na gaskiyar lamari in aka takaitu ga la ilaha illallah ya isar, domin ai ita Muhammadur Rasulullah lazimin la ilaha illallah ce. Duk wanda ya yarda da la ilaha illallah dole ya faɗa ko bai faɗa ba, dole ya yarda da Muhammadur Rasulullah. Ina fata an gane. Saboda haka aka takaitu akan ta ya isar. Ku karanta fiqh sunna mujalladin farko babin jana'iza ya tattauna waɗannan matsaloli. الخامسة عشر وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها فقال أليس الميت امرأ مسلما وتمسألة مدابو إتجي كرنتا وممتي ياسن دكما فسكنت الدشي يفسكنت أينهن القبلة ألوكة دزي تكا ودنن أبو بوم بستبت أتكين شرعابا شيني مالن يتي مسألة تقوم شابير وأما قراءة سورة ياسين عنده كرنت أمش سورة ياسين وتوجيهه نحو القبلة دكما جوية شيء فسكنت القبلة ألوكة دزي رسو فلم يصح فيه حديث حديثي بإن قنت أكن هكذا بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها سعيد بن المسيب يا تبسوما sai aka juya shi ya fuskanci al-qibla da ya farfado shi ya fada akan haka ya kyamata wa qala yace alaysa al-mayyitu imra'an musliman shi ma mutum ba musulmi bane inda musulmi ne dan ne kuma zai zo rasuwa sai an juya shi ya fuskanci al-qibla sai ta fuskanta al-qibla yana sallah ba wa an zur'at ibn abdurrahman daga wani malami cikin tabi'ai mai suna zur'at dan abdurrahman أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن شمال الزرع ياجور سعيد بن المسيب ألوكة ينا كون تبيد الآفية يسعى مببان صحابي أي ببان تابي إن الماجر صحابي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف الماجر عائشاني الماجر أبو هريراني الماجر ibn Abbas ne duk yayi karatu a hannun manyan sahabbai fagushiya ala sa'idin Allahu akbar sai ainihin yana isa sai sa'id ya suma fa amara abu salamata an yuhawwala firashuhu ila al-ka'aba sai shi abu salamata dan abdurrahman yace a juya shimfidar ko gadon ko katifar da sa'id dan musayyib yake akai a juya ta fuskanci Ka'aba aka juya ta din kenan fa afaqa sai Sa'id dan Musayyib sai ya farfado fa qala sai yace hawaltu firashi kun juya shimfida ta ne fa qalu na'am suka ce fa nazara ila Abi Salama sai ya dubi Abu Salama fa qala sai yace urahu bi ilmik ina ganin da sanin ka akai wannan ba wanda zai wannan sai kai kun san ana haka a dai yanci ina ganin da sanin ka ne akai ina zatan haka shine ma'ana urahu ina fata an gane kaka karanta shi da arahu arahu in kace arahu to shine ina tabbatar urahu ina zato a ganin an yi wannan abin ne da sanin ka fa qala sai yace ana amartuhum ni ne ma na umarce su fa amara sa'id an yu'ada firashuhu sai sa'id yace a maida shimfidar shi yadda take annan ne ya faɗi waccan magana alaysal mayyitu imra'an musliman mamaci ba musulmi bane a inda ake fuskantar da mamaci ya fuskanci al-qibla shine na farko a wurin sallar gawa na biyu a kabari amma yana kwance a ɗakin da za a yi mai sallar gawa ba inda aka ce sai ya fuskanci gabas ya fuskanci ko ina a an ga yana majar-majar din mutuwa babu cewa a juya shi ya mutu yana mai fuskanta al-qibla wannan bai tabbata ba akhrajahu ibn abi shayba al-imam abu bakr ibn abi shayba shi fitar da wannan hadisi ko wannan asari fil musannaf a cikin littafin shi al-musannaf a mujalladi na hudu shafi na 76 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an zur'a daga malam zur'a dan abdurrahman jama'a kun ji wannan dangane da karatun yasin da kuma karanta farkon bakara aya 5 da tsakiyar bakara wa ilahukum da karshen bakara amanar rasul su ma wadannan duk ba su tabbata ba ba wani abu da ya tabbata lokacin da mutuwa ta zo wa mutum da za a ce yana magyar-magyar din mutuwa a karanta mishi a ko marce shi in ya faɗi la ilaha illallah shi kenan sai ku sa ido idan ya cika shi kenan sai a jawo wani zani sai a lullube shi sai a nemo jama'a a zo a ikin tsashi ko kun fahimta jama'a as-sadisa ashara mas'ala ta 16 wala ba'asa fi an yahdura al-muslim wafat al-kafir babu laifi musulmi ya halarci kafiri a lokacin da kafirin zai rasu kana da makwabci ba musulmi ba sai aka ce maka gashi can zai mutu babu laifi kana musulmi ka tafi li ya'rida alaihi alislam alaihi din ya ainihin gabatar mai da musulunci a wannan lokacin na'am li ya'rida alislam alaihi din ya gabatar mai da musulunci sai ka ce mish my good friend say la ilaha illallah sai kana lallashin shi ya samu ya cika dai da ita ko kun fahimta saboda haka zaka je sanda zai mutu dan ka gabatar mai da kalma raja'a an yuslima da fatan ya musulunta jama'a kun ji fa yadda ahli sunna ke magana a yanko magana mai nauyi amma sai a daure ta ce da hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisin Anas Allah ya kara mishi yarda qala Anas yace kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani yaro da yahudi wani yaro ba yahudi yake hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mare da sai yaron ya kwanta rashin lafiya fatahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduhu sai annabi yaje domin ya gaishe shi fa qa'ada inda ra'sihi sai ya zauna a wurin kanshi jama'a kun ji kyautatawa da alheri irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata kenan kullum ana lallashin mu a Najeriya mu zauna lafiya gaskiya ne amma ya kamata lallashin ya taho tare da adalci ba abin da zai zaunar da ƙasa lafiya sai adalci yanzu waɗannan mutanen adalcin manzon Allah ne yasa suka yadda dan su yazo gidan shi ne mai aiki mutanen nan an zalunce su shekarun da su gabata kadai saboda su ba musulmi bane kowanne fanni in ka zo nan Zaria masu sarautar mu a shekarun baya can sun ta'azabtar da waɗannan mutane na kudancin Zaria sun ta'azabtar da su har Bature ya zo ya gina musu coci ya gina musu asibiti ya nuna musu su ƴaƴa ne ya saka su a makaranta shi yasa ba sa kaunan mu a yanzu idan ka tafi can wajen Madagali can kasar Adamawa da Mitika haka aka samu wani baflatani shi ma yi ta kama sai na azabtar da su sai da turan jamani suka zo suka yake shi suka kama shi sai ai lungu haka sai ai ta diban su ana zubawa ai katanganan ai ta danna su da ransu sai a bane sai su mutu har yanzu akwai tsofaffi dan aka faɗi sunan shi tsoro suke bigani suke sai dawo domin a helicopter tura su kama shi suka tafi da shi ba kashe shi suka yi ba gini suke zai dawo har yanzu su tsoron shi suke idan ka tafi nan kasar Sokoto haka akai ta azartar da su ga su nan yanzu suna neman su zama alakakai amma ba su zama ba so gaskiya ne a zauna lafiya a kasa amma abin da ke tabbatar da zaman lafiya da lumana shine adalci dan mutum ba musulmi bane baka da dalilin da baka zalunce shi ba inda Allah ya halatta maka dukiyar kafiri in ba jihadi aka je ba to amma ana zaune a tsari irin wannan gashi annabi ya zauna da su amma fa da yazo zagin shi suke kazanta suke diba suna watsawa a gidan shi lalata hanya suke in zai tafi masallaci amma shi kuma alheri yake musu shine adalci shine wa kullu ina'in billazi fihi yamba ko ta ƙwarya abin da ke cikin ta take zubarwa shi alheri ne cikin shi ya ta nuna musu alheri su kuma sharri ne suka yi ta nuna daga baya har suka zo suka janye sharri yau ga su sun dauki dan su sun ba annabi ne mai hidima a cikin gida sakamakon wannan hidimar ba shi da lafiya sai bai zo ba sai annabi ya tashi ya tafi wurin shi da yaje me faru faqa'ada inda ra'sihi sai zauna a wurin kanshi annabi yace kafirin banza kafirin mofi sai zauna da ladabi faqala lahu aslim yace ka musulunta mana fa nazara ila abihi sai yaro ya daga kai ya kalli baban shi wa huwa indahu uban nashi na zaune faqala lahu sai baban shi yace afai abul qasim kai da'a ga baban qasim haka yahuda suke cewa annabi kai da'a ga baban qasim sallallahu alaihi wa sallam fa aslama siyaran ya musulunta fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa yaqul sai manzon Allah ya fita yana cewa alhamdulillahi allazi anqadahu minan nar, godiya ta tabbata ga Allah da ya kwace shi daga wuta, wato ba yaro bane karami kenan, ban ya kai balaga kenan, inda ya mutu akan kafirci wuta zai tafi. Abinda zaka ce zaman shi gidan annabi, zaman shi a gidan annabi yaya bai musulunta ba, wannan ya nuna ashe ba da ƙarfi annabi yake bin mutane ba. Sai to za mu dauke ka aiki Jacob, amma baka musulunta? Yau ba dole Jacob ya musulunta ba tunda ya fito neman aiki, amma ka ga irin musuluncin da zai. So musulunci addini ne da ake shiga shi a cikin ana so, ba da ƙarfin tsiya ba. Abu na ɗaya kenan. Shi yasa abinda Turawa malaman tarihin suke rubutawa cewa da ƙarfin takobi musulunci ya saka mutane a cikin addinin musulunci a ƙasashen da ba na musulunci ba asali, ƙarya ne. Misali a zamanin annabi ƙasar Kuwait ba musulunci suke ba, ƙasar Iraq ba musulunci suke ba, ƙasar Masar ba musulunci suke ba, Lebanon ba musulunci suke ba. Wannan kaɗan ne na buga maka misali a zamanin annabi. Inda da ƙarfin tsiya ne annabi zai kwanta da su a basu suna kafirci, amma annabi ya san musulunci zai je wurin. Shi yasa da ya tashi faɗin alhazai da miƙatin su, sai ya faɗi miƙatin mutanen Iraq yake za ta irq, ya san za su musuluntan Allah su, saboda ya ce inna Allah zawali al-arba, Allah ya bude min ƙasa gaba ɗaya, ya aje min ita gaba ɗaya, yace sai na ga mulkin al'umma ta zai kai tun daga bangon duniya har ƙarshen bangon duniya. Saboda haka da ya tashi sai ya ce mutanen ƙasa kaza ga miƙatin su, mutanen ƙasa kaza ga miƙatin su, sai ya ce mutanen ƙasa kaza ga miƙatin su. Iraki, kuma Iraki ba musulmi bane, kiristoci ne a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin sayyidina Umar sai gashi sun musulunta, suka ce to in sun zo aikin hajji ina za su rinka tsaya suna dauka harama? Sai Umar ya ce gashi nan Annabi ya faɗa, ya san kuna tafi. So ba da ƙarfin tsiya ake musuluntar da mutane ba. Haka musulmi yanzu sai ga yarinya yana son ta, sai ya ce mata to zan aure ki amma zaki musulunta? Babu wannan sharadin. In dai har ka yarda zaka aure ta, ta cika sharuɗan ahlul kitabi, babu sharadi gaba ɗaya zaka aure ta tana kirista ne. So ake halayen ka na gari ya musuluntar da ita, shine ko ka mutu ba za ta koma ba. Amma yanzu ka ce zaki musulunta, a yadda kake da wannan katan gida, da wannan narkekiyar mota, da wannan mukami da aka dauka aka baka, yo ba dole ta musulunta ba? Amma in ka mutu kaga irin musuluncin da za ta yi. So ba a musuluntar da mutum a bisa sharadi, ba zan baka aiki ba sai in zaka musulunta, ba zan aure ki ba sai in zaki musulunta, a'a, a bar mutum ya musulunta dan haka yaso. Zaman yaron nan a gidan annabi kaf bai musulunta ba, kana jin bai ga alherai bane, ya gani amma lokaci ne bai ba. Yau da annabi ya ce mishi aslim, zaka gane dalilin da yasa tantuni bai musulunta ba, ashe uban yake tsoro, amma ya gama ganin alheran. Madadin ya baiwa annabi ansa cewa ba zan musulunta ba, ni da kuke cin zalina, ni da kuke mun kaza, ni da ba ku biyan kudin aiki na. Yan sai daga kai kallo uban me yake jira shawara, to baba ya ka gani. Sai baban ya ce go ahead, ka musulunta. Su kuma suna nan. Allahu akbar. Falamma mata da ya cika, kala sai annabi ya ce sallu ala sahibikum, dan uwanku abokinku ku mishi sallah. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fi da wannan hadisi, wal Hakim da al-Imam al-Hakim, wal Bayhaqi da al-Imam al-Bayhaqi, da wa Ahmad da al-Imam Ahmad. الامام احمد يفتد بان حديثي امجلدي نا 3 شافي نا 175 ده شافي نا 227 ده شافي نا 260 ده شافي نا 280 والزياده له في روايه امام احمد wannan karin da ka gani a ƙarshen hadisin da aka ce falamma ma ta qala sallu ala sahibikum a cikin wata riwaya da yayin wannan hadisin a ciki ne ainihin aka samu wannan karin kun ga ya ruwaito hadisin a wuri daya da shi so hudu ko wa a ɗaya daga cikin ainihin ruwayoyin anan aka samu wannan ƙarin. Jama'ar musulmi kun ji, saboda haka ko da ba musulmi bane zaka iya zuwa gaishe shi, kuma in ka je gaishe shi din ka kiyaye kyautatawa ta zanta gabata. Kamar yadda na faɗi kwanaki, kuna zaune da su a anguwa ɗaya, sai ya zo wuciya sai ya ce maka good morning sir, sai ka harare shi. saboda mai kai musulmi ne shi kuma kafiri ne, kai kuma kada kai magana da kafiri imanin ka ya ragu. Aina ka ji wannan karatu, ba musulma bace, so da baka yi mata sharadi sai ta saka irin na musulmi ba. A yadda take din ta fito da mini skirt, ta fito da mini jeans, sai ta ce maka good afternoon sir, sai ta ce mata my sister good afternoon, my daughter good afternoon, sai ta dan ji dadi. To wata rana an ka kira ta kace mata kin ga dan wani pamphlet nan, kije ki karanta shi. Za ta karba saboda in ta gaishe ka kana ansawa, kana gyara yanayin magana yadda za ta ji ashe ita da tana jin tsoron ka, ashe ma abun ba haka bane. To ran da aka ce ba ta da lafiya ko ba shi da lafiya, yaro ne ga su nan suna kewaye da mu, sun zo karatu ne, wani tun daga akwa iban uwar shi ta turo shi zo ya karatu, ya rasa yadda zai same ta a waya, gashi bai da lafiya, waye zai kai shi asibiti, ba wanda zai kai shi, dalibai yan uwan suna ta fama da jarabawa, sai ka zo ka dauko mota sai ka kai shi asibiti, ka biya mishi kudin asibiti, me ya rage, me zaka ce mai yayi ba zai ba. So abubuwan jama'a asali mu abin da yake faruwa, wato ad-da'watu bi qalina la bi halina, shine muke wato magana kawai muke mu ce a musulunta, ka hadu da budurwa kana son ta kawai ka ce ke ya kina so na, ka ji amsar da za ta baka in Allah ya so ka bata mare ka ba, haka ake yi, zaka dan gabatar da abubuwa na magana da dan abubuwa na hannu, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To in ka jefa application sai ga ta karba, haka ake yi. Amma kawai za ka zo ka maka tafila kawai ka ce kina so na, sai ta ce ba a son ka, kai din ne, ka ga mun dan iskar mutum, shikenan ta gama da kai, baka da sauran jawabi. So ina son ku natsu da kyau ku gane wannan addinin musulunci asali da haka annabi ya ta nuna wa mutane sallallahu alaihi wasallam. Kasashen Azerbaijan, Armenia, Bosnia, Kosovo, waɗannan ƙasashen yau duk musulmi ne, amma ba a zamanin annabi suka musulunta ba. Shi annabi ya koya wa sahabbai yadda ake yi ne, amma sai ya rasu, sai sahabbai suka ɗauki waɗannan principles ɗin, waɗannan ƙa'idojin, sai suka je sai suna ta nuna mutane addinin musulunci. Mun faɗa muku nan kakanninmu ne zage-zage da Kanawa da Katsinawa ga su nan, suka je suka taru a Ghana, malamai ne. Amma za ka je ka samu wannan tela ne, wannan kwado da linzami yake, wannan gora yake saiwa, wannan gashi nan daga nan Zaria suna kwado da linzami, wasu Katsinawa ne, wasu Kanawa ne, wasu Sokota ne, suka je suka taru a Ghana cikin kabilun Asanti da sauran wanene wanene, suka nuna musu gaskiya da amana. Jama'a BBC ke ta sanya wannan rahoton fa wajen ina jin 1992 ko wajen 1980 wani abu, akai hira cewa dan Allah ake cewa Bahaushe a lokacin, kabilun Kumasi, kabilun ainihin Asanti da ke garin Kumasi a Ghana, dan Allah suke cewa Bahaushe saboda amana da gaskiya, in ka hada harka da shi sai ya kiyaye. Dan haka sai ya zama ba musulmi bane shi wancan, amma yana alfahari ya ji Bahaushe zai aure shi, zai saka ta a musulunci. Abinda naje na gani a kasar Adamawa kenan, a lokacin da suka rike gaskiya da amana, idan da fulatanin kasar Adamawa zai auri wata wadda ba musulma ba, lokacin har murna ake mata, har tukunci dangi suke mata cewa ta jawa dangi alfahari musulmi ya aure ta, saboda musulmi sun kiyaye. Yasa yana da wahala ka shiga kasar Adamawa yanzu wani gida da babu wata mace wadda ba fulatana ba, yana da wahala, har gidan mai garin. Abinda ake kenan jama'a, hali na gari ake nuna ba zalunta su ba, don mutane ne, kafirci da suka samu kansu a cikin yanayi ne. Kai ma an samu wani lokaci da haka iyayenka suke, an samu wani lokaci da haka kakanninka suke, dan ba daga saman bakwai ce take kirari kuka fado ba. Dan haka jama'a, wannan addini kamar yadda in ka ga ya kana son ta, kai ka san yadda kake gyara yanayi ko? Kowa ya san wace hanya zai bi ya gyara yanayin da za a karba addini a hannun shi. Ga asibitoci nan, ga gidan kurkuku nan, ga gidan marayu, duk waɗannan fa wurare ne na da'awa. Ku shiga police custody, wurin 'yan sanda, cike yake da mutane, ku je ku ga
wane ne ya kawo ka, wane ne yake tafi da kai, wane ne yake kaza, wani an zalunce shi, sai ku taimaka ku shige mishi gaba. Sannan jama'a, har yanzu ba za ku yi mamaki a nan kasar Zazzau akwai maguzawa ba? Har yanzu a kasar Katsina akwai maguzawa? Har yanzu a kasar Kano akwai maguzawa? Jama'a, har yanzu a kasar Sokoto akwai maguzawa? Ma'ana wanda ba musulmi ba, ba Kirista ba, kuma in ka tambaye shi wallahi bai san komai game da addinin musulunci. Muna nan mun taru a cikin gari, karatu yayi yawa, har raddi ake wa juna, dan inda kaje ana raddi karatu ne yawa. Me yasa ba za a rairaye yawan malaman wasu su koma bayan gari ba? Aiki za a yi, ma'aikatan gwamnati ku ne za ku zauna, ƴan kasuwa ku za ku zauna, matan aure kowa fa sai yayi, don wannan musuluncin abinda mutane ke tunani na malamai ne, malamai ne dole su yada shi. Ku je ku ga ma'aikata ga sunan NNPC tun daga nan Kaduna har ka tafi Wari, tara kuɗi suke